بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأخدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك آدم الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. عزفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون. فاسجدوا لله واعبدوا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Asabar yau 12 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2021 kamar yadda kuka sani mun zabi waɗannan ranaku don mu rinka karanta wannan littafi mai suna Sifatuz Zawjati Saliha wato siffofin mace ta gari wannan kuma shine darasin mu na uku daga faro shimfidan wannan littafi din dan uwa Malam Usman Allah ya saka musu da alkhairi suna kokari matuka wurin ganin an yi abin da ya kamata a wannan unguwa da musamman wannan majalisi musamman abin da ya shafi shi wannan littafi na san jiya haurin dare sosai muna ta magana da shi ina kan hanyar tafiya muna magana za a samar da littafin so Allah ya yarda kamar yadda ya faɗa an kawo za a bayar amma dai tunda karatun namu ana ɗauka sannan kuma na biyu lokacin na ta ƙurewa Ramadanin ma ya kusa rabawa biyu so da aka damu shiga cikin karatun littafin in an kawo wanda suke da littafi sai su waiwaya su saurari a darasin da aka yi recording insha Allah gobe kuma sai mu daura da littafi a hannunku a nayi shimfida a baya dangane da muhimmancin wannan littafi din duk wanda kuka gansha aljanna mutumin kirki ne Allah bai yi aljanna dan mutanen da ba na gare ba to wannan littafin gaskiya malamin yayi iya kokari ya ga ya maida rayuwar mata ya koma rayuwa ne na mutane na gari kuma ina so ku ƙara halartowa a ranku tunda malam ya muku gata ya kebance littafin ya ce naku ne ku mata to kar ku rinka kallon maza a cikin wannan littafin su maza an tashi da su ma sai a sa musu littafin da su yake banta su ma kuma kar su kalli mata a ciki wannan shi zai taimaka mu iya gyara society da muke ciki saboda muna buƙatar miji na gari muna buƙatar mace ita ma wadda take ta gari to nitin da wannan ku ya shafa ku dauka abinda malam ya gaya muku anan gaskiya Allah zai saka masa da alkhairi kuma gashi malami ne wanda yake na zamani ya san halin da muke ciki a yanzu ina ga mun fara mukaddima a wancan mako to amma dai duk da haka okay ina to muka tsaya okay to shafi na biyu kenan za mu tashi to in haka ne bari mu dauka daga inda ce amma ba'du ko a shafin baya bayan malam yayi godiya da yabo ga Allah ga salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace amma ba'du bayan duk waɗannan bayanai da suka gabata fa inna mawdu'a hadhihi risala lallai mawdu'in muhallin wannan sako nawa da nake rubutawa allati hiya bi unwan wanda na sa mu sakon nawa take da adreshi na cewa sifatuz zawjati saliha ga siffofin mace ta gari ma'ana kaman kice ga siffofin yar aljanna kun fahimci maganar ko dan din yawancin maganar da yayi anan ya tsatso su ne daga ayoyin alqur'ani da hadisai da suke nuna siffofin mata wanda za su je aljanna to inda za mu sa mu littafin suna na biyu sai mu ce littafin da ke bayani a menene akan siffofin aljanna ina fatan a karatun da muke da ku talata talata akwai wani littafi da nake so Allah ya mana tsawon rai za mu karanta da ku littafai ne guda biyu dukan su ba su da yawa daya sunan shi nisa'u ahlin nari mata yan wuta wanda qur'ani da hadisi ya faɗi siffofin cewa irin waɗannan matan gidan wuta za su zauna sannan ɗayan littafin kuma sai aka yi mishi daban aka ce nisa'u ahlil janna ga kuma mata waɗanda Allah ya faɗi irin waɗannan matan aljanna ita ce gidansu to kun ga akwai buƙatar mu san siffofin yan wuta don mu nisanta haka ne ko sannan akwai buƙatar mu san siffofin yan aljanna don mu yi haƙuri mu yi aiki irin na yan aljanna tun kafin a zo ranar da mu ma rayuwarmu Allah ta'ala ya riga ya karba abinsa an koma zuwa gare shi Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau to malam ya ce wannan littafi na sa masa wannan suna laysal kalamu wal khitab yace kuma ba wai magana da tattaunawa ne kadai nayi a cikin wannan littafi mukhtassan wai ba na kebance tattaunawa ne da magana kawai ga bishababatil qabla bishababatil muqbilati ala zawaj ban keba magana na a wannan littafi ga mata wanda kawai suke shirin yin aure ba wanda ko an sa musu rana ko sun kai matakin da za su iya yin aure ar-rajibati fi ma'rifati zawjati salih as-sifati zawja wanda irin wadannan matan masu kwadayin su san siffofin irin mace litatahalli biha dan su yi kwalliya da irin wadannan halayen na mata nagari walitahayya nafsaha kuma ban yi wannan littafin kadai dan su irin wadannan mata su kimtsa kansu su shiri ba li tahqiqi halan su tabbatar da irin wannan sifofin na mata nagari wa tatmimiha kuma su cika irin dabi'un da ake so wa takmiliha da kuma samun kamala a cikin wadannan sifofin yace wannan littafin bai tsaya akan mata kawai masu nufin yin aure ba shine abin da yake nufi a wannan gaba to sai gaba ta biyu da nan ne kuka ce za mu tashi yace walaysa aidan har wayo wannan littafin nawa bai kasance mukhtassan bil mar'ati al mutazawwija ba na yi shi ne kadai ga matan da su sun riga sun yi aure ba allati ahabbat li nafsiha irin matan da suke son ma kansu sifatin zawjati salihah a ce suna da siffofin mata nagari saboda duniya makaranta ce kullun karatu ake mata Allah ta'ala kuma ya faɗi rayuwa kuma ita jarabawa ce duniya makaranta rayuwa jarabawa in kai karatu sai an maka jarabawa ko alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ba dan komai ba sai dan ya jaraba mu ya ga su wane ne za su kyautata ayyukan su to ashe kenan wannan ya nuna ko kina gidan aure tsuguna bata kare ba ko ba haka bane har sai na farko kin yi hakuri kin cimma abin da Allah ke so a gidan auren ku zaki samu aljanna a dakin mijinki da yawan mata sun samu wannan sannan na biyu sai kin dage kin tado da ƴaƴa nagari waɗanda ran da baki nan za su yi miki addu'a sannan na uku sai kin dage kin siffantu da waɗannan siffofi har ya zamto ranar haɗuwanki da Allah ya zamto mala'iku su ce da ke salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar amincin Allah ya tabbata a gare ki sakamakon namijin haƙurin da kika yi dan duk wanda kuka gan shi a aljanna sai da ya haƙuri duk wanda kaga ya shiga aljanna haƙuri ya kai shi aljanna saboda ba a samun aljannan ba da haƙuri ba Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina mene sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim Allah ce ba masu samun aljanna sai masu haƙuri shi ko haƙuri dama ba dadi gare shi ba bai da dadi ko nasisin kwabo duk wanda kaje an ce haƙuri to an san an riga an cutar da shi ne to amma sai dai kyakkyawan sakamakon shine abin da ke taimakon mutum dan Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sanu dai Allah yana sakan kawo wanda suka yi hakuri ne da ladan su wanda babu kididdiga a ciki Allah ka samu a cikin su to malai yace ban yi wannan littafi dan mace da ta yi aure kadai ba wanda take son makanta ta siffanci da siffofin mata nagari ni to hafiza alaiha dan ta kiyaye su ta tsare su ta rinka aiki da su wali tahqiqi hafi ayati ha kuma ya zamto ta tabbatar da su a rayuwarta tana aiki da su yace su ma waɗannan matan da suka yi aure ba dan su kadai ne wannan littafi ba ban yi dan ƴan mata ba ban yi dan masu aure kadai ba yace kama annahu laysa muktasan bil mar'a kamar yanda har wayo dai wannan littafin ba wai na kebance shi na rubuta shi bane saboda mace al muqassira wanda take takaituwa take da gazawa wurin samar da siffofin mata nagari wanda take da wasu siffofin mata nagari ba ta da wasu ba na yi ne dan waɗanda wai dan tana da wasu siffofi wanda ba nagari ba wasu kuma nagari la ilaji ma indaha min taksiri ha dan ta amfani da shi ta magance abin da take tare da shi na tawaya da na ƙasa wa tazkiriha da kuma tunatar da ita bi jawanibin naqsi dangane da gefen abin da ya shafi tawaya da na ƙasan da take da shi li tatadaraka amraha dan ta riski al'amarin ta yanda ya kamata ta zamto ta gari ta gane yanda ake so kuma ta aiki da su wa hayati hazawjiya kuma ba layi ne kadai saboda ya zanto cewan a in dai hakan ta gyara rayuwarta na auratayya ba alkarima mai karamci dan aure mutunci ne da karamci wanda suke cikin gidaje aure suke da matsala Allah ka warware musu wanda ba su da shi Allah ka dawamar da su cikin aminci wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su mazaje na gari mazan ma Allah ya ba su mata abokan zama na gari dole mu rinka wannan addu'a saboda idan gidajen aure ba su kyau ba al'umma ba ta kyau idan gidajen aure ba su zauna lafiya ba wannan shine daga cikin manufan mu na karanta irin waɗannan littafai in ba a samu gidaje na gari ba to babu al'umma ta gari saboda duk mutumin da ka gani daga wani gida ya fito daga wani tsatso ya fito ba daga sama aka jefo shi ba to dole a nemi mace ta gari kuma a nemi namiji shi ma wanda yake na gari to ma'ana wannan maganganu da malanke shine yana so ya nuna mana wannan littafi fa matsayin shi ya wuce na wanda za ta yi aure kadai ya wuce na wanda take cikin gidan aure ya wuce na wanda tana gidan auren amma ta san tana da matsaloli ita da kanta wanda ya kamata su gyara yace duka kun ga ai abun nema ne wanda za ta yi aure ai tana so ta san siffofin mata na gari saboda ta duka nesa da kofa kar ta bige haka ne wanda take cikin gidan auren tana so ta sani dan in tana da su ta dage in ba ta da su ta neme su haka wanda ta san tana da matsala da akwai wanda da kanta ta san tana da matsala mata da yawa sukan kawo korata-koratan su wasu suke da matsalan wasu mazajen suke da shi wasu kuma duka taho mu gama akai daga ciki akwai wanda za su sha fada maka cewa malam mu mun san muke da matsala akwai wanda za su ce maka ni malam wallahi matsala ta komai zan iya mishi amma ina da saurin fushi Allah ya sani saboda haka dan in gaggaya mai magana in zage shi ma sai nayi nake nadama wata tana da wannan wata za ta gaya maka gaskiya ba abinda na rasa amma ba mu zaman lafiya da shi kuma laifi na ne ta wuri kaza wata tana kuka ma za ta gaya ba to kaga duk irin wannan abubuwa ne da ake so a gyara a kansu to duk kuma malam ya tabo su yace amma duk da haka wannan littafin ya fi gaban wannan bukatun kadai da muka faɗi yanzu shine sai ce bal innahu khitabun sai dai bari shi wannan littafi da kuke gani khitabun wani tattaunawa ne a cikin sa wa tadhkiratun sannan a cikin sa akwai wa'azi da tunatarwa duk dan adam yana so a tunatar da shi duk dan adam yana gafala yana da lokacin rauni da yake so a rinka tuna mishi ko wane ne shi ko annabin Allah ma Allah ya tunatar da shi ya fadakar da shi ila ga wanda ba annabi bane shi to shine yace wannan littafin wani tunatarwa ne a ammu min hadha kullihi ya gane ya fi gamewa gamewansa da amfaninsa ya wuce na duk abin da muka faɗa mace da ke son yin aure wanda ke cikin aure wanda take gidan aure take da nakasa ya ce abin da ke cikin littafin nan ya game har ya fi wancan bukatuwan ma yawa kuma gaskiya ne za ku ji ya ce fa huwa tazkiratun wannan littafin a cikinsa shi littafin nan tunatarwa ne lil abi ga mahaifi wanda ya haihu kun ga yanzu an wuce maganar macen kenan dama duk mata ya ce sifatis zauja ai mace ce yace to a cikin sa ma akwai tunatarwa lil abi ga uba namiji alladhi yuridu li banatihi wa man tahta yadihi nash'atan tayyiba tunatar wanda ke cikin littafin nan ga mahaifi ne wanda yake alladhi yake yuridu yake nufi li banatihi ga yansa wanda ke son ma yarsa mace wa man tahta yadihi da duk wanda ke karkashinsa yake ikon sa kila dan uwansa dan kalinsa ko yana rukon wasu wanda duk yake son ma yarsa da wanda ke karkashinsa na shatan tayyiba tasowa wanda yake mai kyau tasowa na alasan barka ai akwai taso wanda in Allah ya ce maki mutun yayi sai ka ji ana iyayen wani dai da wanci Allah a sun mori yaya ko ba haka bane to wanda ke son a ce ƴaƴan shi su irin wannan tasowa tsatsan shi a samu haka yace to a cikin littafin nan na tunatar da shi abinda zai taimake shi dan ya cimma wannan manufar tasa kun ko ga ya kamata a karanta wannan littafi sannan sai yace wa hayatan karima kuma a cikin sa na tunatar da duk uba wanda yake son ƴaƴansa su rayuwa wanda yake na mutunci da karamci wa dukhula lil hayati zawjiyya kuma yake fatan ƴaƴansa su shiga gida na rayuwa irin na auratayya amma wani irin zama na auratayya ala waqi muradullahi wa muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallam irin rayuwar aure wanda ya dace da manufar da Allah ke so a aure domin sa da kuma manufar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so a yi aure domin sa kun ga wannan kuma shine karshen cin nasara in kun duba tarihin sabban nan sallallahu alaihi wasallam gaskata muku wannan abin da malam yake fada mana a nan wurin akwai sahabban da ba su da kosisi ba su tara dukiya ba ba a soye maiko a abin nan a gidajen su amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna musu yanda ya kamata su rayuwar aure suka rayu a haka sai gashi kawai har yanzu ana ambaton su da alkhairi har gobe kuma ana musu addu'a suna ƙara samun yadda da daukaka a wurin Allah sahabi ne zai zo yayi tafiya dan sa ya rasu bai dan sa bai da lafiya yayi tafiya ba magani ba asibiti da ya rasu uba bai da bai samu ba balle ya dawo lokacin da ya dawo da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabiya ta dauki da ta ajiye shi da mijin ya dawo ta kwantar masa da hankali bata bar hankalin sa ya tashi ba bata rinka yanka ihu dan a bata goma dai bata jaru ba ta bashi abinci ta gaya mai maganganu ya natsu kai har sai da ma tayi kokari ya kwanta da ita dan hankalin sa ya ƙara samun natsuwa sannan tace da Allah tambaya ne take da shi tace mutun ne ya baka aron abu sai wata rana sai yazo yace wannan abin da na baka aro ina so zan karba zaka maida mishi yace aro fa kika ce dama ai ba nawa bane wanda ya bada dole in maida mishi tunda ba na yi zalunci ba sai tace da shi to Allah da ya bamu aron dan nan fa ya karba abin shi aro ya bamu dama halittar sa ce ce to Allah da ya bamu ya karba shine sai ya je ya gaya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda ya faru a gidan shi ga abinda ita ma ta fada mishi ga yanda aka yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma wannan abinda tayi sai ya tambaye shi yace amma a daren wani alaka na ma'aurata ya shiga tsakaninku yace kwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'an Allah ya samar da juna biyu a wannan haduwan kuma ya mu abinda aka haifa albarka kuma wallahi sai da haka yazo ya tabbata to me ya faru an yi rayuwar auren yanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Fatima radiyallahu anha ta yi aure ta zauna a gidan aure duk duniya ba mace da take da uba irin ubanta dan mahaifinta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka suka yi mata yawa ta aika tace don Allah ko za a bata bawa ku duba fadiyar annabi guda gidanta ba house girl ma sai da taga sayyidina ali yana da yawan baki yana yawan yin baki mutane na yawan zuwa gidan tace ana samun tarun toka a gidan shi da an sauke tukunya sai a ce to ga wasu nan daga Kano su ma suna hanya da Allah ayi hakuri a daura wani abinci sai an gama ce yan Katsina su ma sun ce za su wuce Abuja za su dan tsaya nan za su kwana da Allah ayi na dare kawai rike muku ne to shine a ƙarshe sai ta aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ko za a bata mai aiki da za ta rinka taya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dai kun ga matsayin da na Fatima a wurin sa har yake cewa yasurru ha ma yasurruni duk abin da ke faranta min rai to duk abin da ya sa na Fatima farin ciki to ni ma ina farin ciki da shi yace duk abin da ke bakanta mata rai ni ma bana son wannan abin ina jin haushin sa yace ita wani yanki ne nawa karshe fa kenan to amma duk da haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita da aka zo maganar gidan aure kenan abin da nake so ku gane kenan da aka zo maganar auratayya sai yace mata ki ce subhanallahi 33 lokacin da kika kwanta a shimfidan baccinki kafin ki bacci ki faɗi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 nawa 66 ko Allahu akbar 34 ba ya zama 100 ba yace to wannan yafi miki alkhairi fiye da umbaki mai aiki da za ta rinka miki hidima haka na da Fatima ta koma gidan mijinta tace wani lokaci take yanko ma dokin sa ciyawa ta bashi da hannunta to amma me ya faru a baya ta zauna a gidan ko sun haifi Al-Hasan da Al-Husain ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alkhairi game da su ya kuma sa musu albarka kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu ma yace mana na Fatima ke zaki fara riska na a lahira dan mu je aljanna gab da gab to kun ga wannan ta ci nasara biyayyanta da tai wa mijinta da gidan aurenta ina fata an fahimci wannan to shi al'amarin zamantakewan gidan aure wani abu ne wanda yake da fadi na gaya muku a baya ku rinka halarto maganar da na faɗa ku mata ne dan haka magana na zai karfafa akan mata in Allah ya hada mu da maza su ma za mu gaya musu azzaliman cikin su su san abin da Allah ya tana dama mai zalunci ko masu kyautatawan cikin su su san abin da Allah ya tana dama masu kyautatawa in sun fahimci haka kun fahimci haka sai a zauna lafiya shi yasa anan ba na zo in fadi lifukan su bane naku na zo in fadi su ma mun hade da su na su zan fadi ba naku ba ina fata an fahimci wannan to saboda haka shine mallam anaika wannan yake cewa wannan littafi tattaunawa ne da ya game kuma tunatarwa ne ga duk miji wanda yake son yar sa mace da duk wanda ke karkashin sa yayi rayuwa ta karanci ya shiga gidan aure yayi rayuwar aure wanda ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shari'ar Allah yace nayi wannan littafi ne litakuna auna lahu dan ya zamto wani taimako ne wani gudunmuwa na ne na ba mahaifi a liya zakirahunna dan yi amfani da wannan littafi ya tunatar da mata biddawabiti ash-shar'iyya a bisa wasu ka'idoji na shari'ar musulunci was-sifatil mar'iyya kuma littafin zai taimaka maka wurin iya tunatar da mata akan siffofi wanda suke abun kulawa siffofin da ake so a kula da su allati yanbaghi lil fatati irin siffofin da suka dace ga kowace matashiya budurwa an tansha alaiha da tarayu ta taso akan irin waɗannan siffofin Allah ya sa mu dace yace wa tazkiratun bayan littafin nan ya zama tunatarwa ga mahaifi da taimako gare shi wurin tarbiya yace wa tazkiratun har waye wannan littafin tunatarwa ne lil ummi ga mahaifiya ita ma saboda tarbiya bai samuwa sai mutum biyu sun haɗu da ƙarfi da rauni inda za a yi bulala namiji ya tsaya ya bulala ya faɗa ya buɗe ido ya mazurai ko inda za a nemo abinci ya fita ko dako zai ko faskare zai ya je ya kawo in yi wannan a wannan babi shi ya sauke nashi inda za a yi lallashi a koyar da magana a hana yaro zagi ya taso da ambaton Allah ba da zagi ba tunda mafi yawan rayuwar yaro yana karami a wurin mace yake kuma duk mutumin da bai sa'an mace a farko da ƙarshen rayuwar shi ba to wannan mutumin ba zai iya tsina na wani abin da zai amfane shi a rayuwa ba ina nufin mace a farkon rayuwar shi ita ce mahaifiyarsa saboda ita ta fara wanke shi a nan gidan duniya ya fara cin abincin shi daga jikinta kafin jikin wani sannan kuma haka nan in ya girma wanke shi za a yi abika ma wata macen kuma yanda wancan ta bashi abinci daga jiki ita ma wannan dai akwai abinci da ita za ta bashi shi kuma duk duniya ba mai bashin ba ita ba to in bai sa'an farko da ƙarshe ba rayuwar namiji gaba ɗaya akan mace yake so in ba a gina mata ba dole a rinka samun matsala ana underrating ana raina al'amarin mata alhalin al'amarin mata ba abin rainawa ba ne ba abin yin sakaci ba ne saboda duk inda za a je a dawo dole sai da mace ake cin nasara duk wanda kaga ya zama wani abin arziki a ban ƙasa to in ka bincika mace ta ba da gudunmuwar da ba zai kirgu ba sai dai da yake ba fitowa matan ke yi ba ba lallai a gane ba amma da za a bi tarihi za a ga inda mace ta taimake shi ya zama abin da ya zama Allah ya taimake mu to shine anan mallam yace wannan littafin tunatarwa ne ga mahaifiya wa hiya ra'iyatun fi baitiha wanda kuma mahaifiyar nan ita ma mai kula ne mai kiwo ce a gidanta kamar yadda muka sani hadisi Abdullahi bin Abbas wa mas'ulatun an banatiha kuma sai Allah ya tambaye ta game da ƴaƴanta ya akai yara suka taso ba Qur'ani sai zagi kowa in ya ga danki yana dauke dan shi kare koyi mummunan hali ya akai haka san ƴaƴa ya rufe miki ido kin kasa musu tarbiyyar da ya kamata me ya janyo miki wannan to wannan littafi a ciki akwai tunatarwa wa muwajjihatun lahunna kuma a cikin littafin akwai fuskantarwa zuwa ga ƴan uwa mata wanda suke iyaye yace wa kathirun minal banati da yawa daga cikin ƴaƴa mata yanshawu ala anwa'il akhlaq suna tasowa a rayuwarsu akan ɗabi'u mabambanta nau'i daban-daban was-sifat kuma ƴaƴa mata sukan taso da wasu irin siffofi iktasabnaha minal um wanda waɗannan siffofin sun samo su ne sun tsuruto su ne sun samo su daga iyayensu mata kuma gaskiya ne shi yasa za ku ga hatta a hukunce-hukuncen aure da fiqhu in aka zo matsalan mace wani lokaci ba a iya warware matsalan sai an koma an kalli mahaifiyarta kun fahimci magana daga cikinsu yanzu mace wanda zuban jini take da zuban jini bai yankewa kun ga dole ai tana kuma al'ada ya za a yi a bambance al'ada yaushe ne jinin rashin lafiyarta akwai rikice wanda in launi da wane ne na jinin yake canjawa za a koma ne a kallin mahaifiyarta da ta haife ta kwana nawa take tana yin al'ada a wata sai a yi mata hukunci da yanda mahaifiyarta take kun fahimci wannan magana ashe ya nuna cewa tasirin mace ga mahaifiyarta ba karami bane to sannan haka nan wurin haihuwa adasulat ne ce a haifi ko haife ko aure mata kuma ko haihu dan zan yi alfahari da ku a ranar alkiyama suka ce to ya ake gane mace tana haihuwa tunda bata riga ta haihun ba aka ce a kalli mahaifiyarta in mahaifiyarta na da yawan haihuwa to yar ma za ta iya zama irinta ina fata an gane al'ar kudassasa jijiya yana naso jini yana bin jini haka nan har a ɗabi'u to shine anan yake cewa da yawa daga cikin ƴaƴa mata sun koyi ɗabi'u ne ta sanadiyar iyayensu mata wa huwa tazkiratu ne ce a gaba kuma mu sani wannan littafin muka ƙara minti 10 na tsayayi Malam Usman eh awa ɗaya nan je wurin Malam Kabiru Gombe ne gudowa nayi wai hakuri karatu ne yasa ban zo da wuri ba akwai 30 da dole in tsaya in yi kuma Malam Kabiru Gombe zai zo tare da mi to haka na ga dai ban iya barin kuma gaskiya na ajiye wancan na taho ne musu kuma alƙawarin zan koma masha Allah mu je Allah ya muku albarka Allah sa in shiga aljanna ku bi ni kun burge ni da baku yi min hasada ba ku ce mu shiga tare haka wasu ke cewa Allah ya sa mu shiga Allah ka yafe mana wa huwa tazkiratun aidan lidduat to ba ya ce a baya ya ce littafin nan yafi karfin macen da za ta yi aure wanda ke gidan aure wanda kaza yace a'a shi kanshi wannan littafin tazkiratun aidan lidduat tunatarwa ne ga malamai masu kira zuwa ga Allah su kansu akwai tunatarwa a ciki lil ilayati bi hadha al amr ta yanda ala a tunatar da malamai su kula da irin wannan al'amari na tunatar da mata su zanto na gari saboda a duniya babu mutum mai gata kaman malamai a yanzu saboda ba annabawa ayyukan da kuka ga malaman nan suna yi shine ayyukan da annabawa suka yi a zamanin su kun gane ko kuma duk duniya ba mutum mai mutuncin malami duk inda za a je a dawo duk yanda zamani zai lalace duk inda za a buga a raya ko da baki an ce ƙarya ne a aikace sai kun fahimci ba wanda ya kai malami mutunci a ban ƙasa me yasa da alkhairi da sharri da sauki da wahala duk wurin malamai ake koma ana yin mutuwa wa ake fara nema commissioner of police commissioner of police ke zuwa alkabari gwamna ne minista ne shugaban kasa ne da za a ce ga shugaban kasa ga sheikh walaki ce magawanki sallah kun fahimci magana in an yi haihuwa za a rada suna wa ake zuwa samu ne malami shi yasa malamai dole su rinka tsufa da wuri rikita rikitan wallahi yana da yawa wallahi sai ka rasa su ka rasa ma inda za ka sa kanka kuma dole ka yi bayan da ka iya in ka ki kuma Allah ya kona ka ya la kai dole ka fita kai to haka za a gani in kuma alkhairi ya zo yanzu ku kalli ma wani abu daya idan za a daura aure da Allah wa ake zuwa su daura duk da wani auren za a daura a masallaci daga nan wurin tsiya za a wuce da yawa galibi shi yasa ni ina cikin waɗanda muka yi Allah ya isa wanda ya sa ne masa muhadaran aure je faci ban yafe mishi ban yafe ba wallahi na faɗa ko gayyata na kai ni na ma daina gayyatan walima aure dama alhamdulillah na daina in ta kama zan yi na kan yi ban rufe kofa ba amma yana wuya da wuya ka gayyace ni muhadaran aure in yi gaskiya kuma na ba ku assignment ku duba shekara hudu zuwa yau za ku yi kirga muhadara nawa ne na aure wanda na yi ba su da yawa ni na riga na ijiye ma saboda ka samu matsala dama matana ta ce ban iya ba ta ce ban iya ba wai sai in je wurin aure in ta maganar mutuwa na canja to ba dai zan yi ba na canja a hannu shai shi ne gaskiya da gaske ne akwai abokai na dai ana sa haka miki sai ka zo aka kai walima ka faɗi ayoyi an jima kuma a ce a nuna ma Allah ba a isa ba bai isa ba to mu kuma a wurinmu shi Allah ya isa a wurinmu matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin mu yafi matsayin duk wani mutum. Zamu iya batawa da kowa a duniya sanadiyar manzon Allah, wallahi hatta iyayen da suka haife mu ballanta na wani mutum can. In dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi zamu bata da kowa, zamu rabu da mutum ko mun dadewa mu da shi. In dai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa muna kaunan shi, muna san shi, ko muna san a tarfa magarin mu nono mu tashi a bayan shi, ba dan mun isa ba sai dan rahamar Allah. An gane wannan ko? To zaka ga za a zo a ce malami kaza shikenan, a da an yi mutuwa kuma shi ake kira. To wannan malamai suna da muhimmanci a cikin mutane, saboda ko ka ji wani na zagin su kuma fitina ya zo mishi wurin sai yake zagayawa, bai kuma zo ya faɗi alkhairin da suka yi mishi sai dai sharri. To a cikin littafin tabbala ya ce akwai tunatarwa ga malamai dan su kula da wannan abin. Da yasa ne wancan shimfiɗa shine har gobe mutane sun fi jin maganar malamai fiye da kowa. Kun yadda da wannan magana? Mutane sun fi jin maganar malamai fiye da kowa. Yanzu misali nan ba karatu muke yi ba, akwai wanda muka biya ta zo nan wurin, ga kunan dai masallacin juma'a ne amma kun cika shi har waje kuna zaune, kuma kun zauna a nan fiye da awa ɗaya kafin in zo. Akwai wanda aka biya ta? Akwai wanda sai dai ma kuku ba da gudunmuwa ga shi na kwarai daga Sawala Usman, sai dai kuku ba da gudunmuwa ma ga shi nan sadaka da ake ta tarawa. To amma dan siyasa zai ke tara wannan bai kashe kuɗi ba, ba zai iya ba. Me yasa? Saboda kun fi gamsuwa da imani fiye da duniya, ba haka bane? To wannan shi yasa aka ce su ma malamai. Ina faɗin wannan saboda a cikin ku akwai malamai masu koyarwa, na sani. Kuma ku kula wurin yi ma mata nasiha akan wannan. Malamai su lura da yawa ba a yi ma mata irin waɗannan nasihohi din, shi yasa matan har su tafi zuciyarsu ya lalace. Kuma ga gidan auren dama yanzu sai haƙuri, sai haƙuri. Duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi, duk gidan auren da ka sani akwai matsala a cikin shi, sai dai na wani yafi na wani ne. Nau'in matsalan da damuwan wani ba shi ne damuwan wani ba, haka ne ko ba haka ba ne? To saboda haka nan idan ana tunatarwa shi ne abu zai sanya a yi haƙuri, kuma a gane yadda abu yake. Dan da yawan abin da ya kai mata gidan ƴan tsubbu da bokanci, akwai wannan damuwar da ba a fito an musu bayanin yadda za su kubuta daga cikinta ba. To kuma wannan littafin zai taimaka wurin yi muku wannan bayanin. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Ya ce wal ihtimamu bihi, kuma akwai buƙatar masu da'awa su ba da muhimmanci akan tattauna akan siffofin mata na gari. Wasa'i fi nashri hadhihi sifat, wa ina ta jan kafa ne ko zanga littafi ya shigo, amma da alaman zan gudun ban littafin nan. Wasa'i, kuma ana son a kai kawo a yi ƙoƙari, fi nashri hadhihi sifat, wurin ganin an yaɗa irin waɗannan siffofi ɗin na gari. Alfadila, wanda suke masu daraja a wurin Allah. Wal akhlaq, da kuma ganin an yaɗa irin waɗannan ɗabi'u. Alhamida, wanda suke abin godiya, godaddu masu kyau a wurin Allah. Wal khilal, da ganin an yaɗa waɗannan halayya. Almubaraka, wanda suke masu albarka. Allah kai mana albarka. Malam ya ce duk wannan ƙoƙari za a yi shi ne litakuna sifatin, dan abinda za mu faɗa a cikin wannan littafin ya zamto su siffofi ne. Lazimatun, na koda yaushe tutur suna tare. Lilbanati, ga ɗiyama ce. Wan nisa, ƴaƴa mata matasa. Wan nisa'i, da mata. Fi mujtama'il iman, a cikin al'umma wanda suke masu imani. Wa fi diyaril mu'minin, sannan kuma a samu nagarta a cikin gidajen mu'minai salihan bayi. Allah ka sa gidajen mu su zamto gidaje na salihan bayinka. To yin hakan zai taimaka, in ji malam. To ku ji abin da zai sa ku ƙara san littafin, kuma ku gane cewa littafin an yi ƙoƙari a cikinsa. Malam ya ce la siyama, babu kaman ma yanda in ka duba za ka tarda cewa nahnu na'ishu zamanan guziyat fihi almar'atu ghazwan lam yahsil laha fi ayi fatratin min fatarati tarihi as-sabiqa. Yace la siyama, babu kamar yadda in ka duba za ka ga cewa nahnu, mu fa a yanzu, na'ishu, muna rayuwa ne zamanan, a wani irin zamani mai ban tsoro wanda yake guziyat, a cikin zamanin an yaƙa almar'a, mace, an yaƙi tunanin mace. A zamani an yaƙi tunanin mace, an kawo ishu na gender equality, ko an ce mace ce daidai da namiji. Wani mai martaban ma ya ce in ya mare ki ko da mai mare, to ran da ya rauna takiya zaki ina laifin a ce ki kai ƙara abi miki haƙinki tunda bai kamace ba annabi ya hana shi abin da yake laifi ne kuma wanda ya ci mutuncin yar wani ai shi ma san nashi da yake da tsira ko ko ba ka bane amma a ce a gwama kar ku bi wannan da'awar ba a ce kar ki bi haƙinki fa ta shari'a ba ku gane wannan amma a ce ki daidai da namiji wallahi an kashe ki saboda duk abin da aka ce karfin daya dauki hudu to ba daya suke ba kun gane abin da nake nufi ba an ce namiji daya ya aure mata hudu ba to ya nuna karfin dayan nan yana daidai da karfin hudun can to yanzu ke an ce ki ya dawo zafin talauci ya ishe shi ba albashi ba an mai sata a rumfan kasuwa ya kashe kudin motar da ke aljihu shi ya je bi bashi an je ba a bashi bashin ba ya kashe kudin mota kuma an zage shi wanda ka ji wanda ya tare shi a hanya dama gobara ne kawai kona shi zai to kuma ya dakin caba mar bakar magana likici ya tashi ya mare ki maimakon ki ku kanki ki jira ya gama ki gaya mai Allah kuma ki nuna mai Allah zai bi haƙi kuma ba za ki yafe ba sai miki tarfin atamfa uku a shikenan dama wance ta kusa haihuwa ta kusa aurar da yanta an ko 7,500 wallahi dai ka san annabi ya haramta kuma ka zalunce ni kuma kai ma Allah ya fika karki wannan yafi morewa kan kirama yanda ka bige ni nan kuma annabi ya hana to wallahi kake yayi haduwanka da Allah ai abinda kai kafi na ma baka fi Allah ba ko mun shaydancin shi wallahi ya san kin daure shi eh kuma yanzu kai har a ce kana da mutunci in na faɗi wannan abin a waje sai fara neman to yanzu ya za a yi sulhu karki karki fallasa ki kunya ta shi amma fa yana da mutuncin da kunya dan wani ya je beyond expectation to ke baki da hankali ya zan shigo gida ki ce kaza sulhu yake so a yi karki Hausa ma duk da haka to ni dai annabi ya fada kuma fansa shi ne a sai mun zani ai ba laifi bane duk duniya ba wanda mace za ta gaya ma lalurar ta hankali kwance kamar mijinta in ko mace bata samu haka ba to ba ta da mijin da ya kamata ba wanda mace fa wani lokaci ba wai lalura ba wai wani abu take so a bata ba a'a ka bata dama kawai ta sa kanta a kirjinka te kuka bakin cikin ya fita a ranta kila ta tuna mahaifiyarta da ta rasu kila ta tuna kaza kila ta tuna kaza kawai saurare ta ya hakuri batta ta yi ta gama shikenan to irin wannan akwai bukata ya zanto ana koyar da mazaje ana koyar da mata saboda duk sanda ka kori mace daga jikinka to dole ta je jikin wani ko wata dole ne ko ta je ta koyo dabi'a a wurin wata ko a wurin wani ko a zigata ko makarshe ko kaki ko kaso cutarwa sai ya dawo maka to me amfanin ka je kai ta kuma cutar da kanka a banza jama'a kuna fahimtar wannan to Allah ya ce make mu to shine anan da malai ya kawo yace muna rayuwa a zamani wanda aka yaki tunanin mace a cikin sa aka sa mace ta yi abinda take ganin daidai take da namiji mallan yace irin yakan tunanin nan kuwa da aka yi mata lam yahsil laha fi ayi fatratin ba a samu irin samuwan wannan yakan tunanin ba a sauran zamanna min fataratit tarih as-sadiqa a sauran irin zamanna na tarihi da suka wuce ba a samu irin wannan ba mata ba su irin fito wanda suka yi a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba sannan kuma mata ba su siffanci da irin siffan da ke fusata Allah a baya kamar yadda suke yi a yanzu ba an muku misali guda daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yake cewa sinfani min ahlin nar akwai wasu nau'ukan mutane guda biyu waɗannan mutanen yan wuta ne mun sha karanta hadisin nan da ku a nan yace waɗannan mutanen in kun gansu suna da siffofin yan wutaran alkiyama na farkon su ya siffanta su da cewa maza ne yace wasu mutane da za su riki wani abu kamar bindin sa suna dukan mutane da shi akan zalunci shine aka siffanta cewa din namijin da ya dauki makami ko wani abu mai cutarwa ya cutar da musulmi ta hanyar dukan shi ko zubar masa da jini ko kaza ko wane ne shi to zai iya shiga cikin wannan siffan maza to yanzu ya gama da maza sai ya ce wani sa'un su kuma mata akwai su mata da za su zo idan kuka gansu kasiyatun ga dai tufafi a jikinsu amma kuma ariyatun tsirara suke don tufafin bai rufe inda Allah ya so a rufe ba an gane ko ko ya yi shara-shara ko kuma ya dama jiki yana nuna shaf ɗin mace ko namiji bai halasta yasa tufafin da ke dama jikin shi yana nuna shaf din jikin sa saboda yanda maza ke fitinuwa da mata su ma mata suna fitinuwa da maza shi yasa Allah da ya tashi hukuncin kamewa sai ya hada maza da mata duka qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ga ya mu'minai ba fa ɗan tasha ɗan duniya ba a mu'minai masu imani ka ga musu cewa yaghuddu min absarihim su gane gannan su su daina yawan kalle kallan mata wa yahfazu furujahum kuma su tsara farjojin su ayan sai ta nuna din mai kalle kallan banza tara na zai iya yin zina sannan sai ya ce wa qul lil mu'minati ko ka kuma ga ya mu'minai mata su ma yaghuddu min absarihim su kame gannan su wa yahfazna furujahunna kuma su tsara farjojin su ashe wannan ayat ita ma ta nuna cewa su ma mata in suka cika kalle kallan maza sha'awa zai in musu hawa tara nasu kasa rike kansu sai abinda Allah baya so to anan in kun duba sai nuna cewa an samu a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ke fada yake cewa waɗannan matan sun sa tufafi amma tsirara suke kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ga su malai su san ba da ya zauna anan kamar ya kawo hadisin ko ya mana ishara da shi Allah ya kara masa lafiya to wannan hadisin shine wanda ke nuna cewa suna tafiya suna karkata suna me ake ce mishi farkwasa ko suna yanga suna karya nan su ja hankali su kaza da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaga kansu akwai attachment mana ko sun kara ko sun nada gashin su yanda zai dau hankalin namiji Annabi sallallahu alaihi wasallam abun ban tsoro a hadisi sai yace la yadkhuluna aljan idza ra'aytumuhunna fal'inuhun in kuka ga irin waɗannan matan ni annabi na ce ku tsine musu ku ce Allah ya nisanta su da rahama haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk da malamai suna cewa ba la ka je ka same ta ne kice wance eh wannan abin da kika yi Allah ya tsitsitsi ba haka hadisin ke nufi ba abin da yake nufi shine in ka ganta ka ce mata wance eh abin nan da kike faga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai maza kaza akwai mata kaza kuma an ga masu wannan ya ce a tsine musu kin ga kuwa ai baka a takaice dai in ta ci gaba da yi kin tsinuwan kuma ya bita tunda kin karanta mata hadisin kin yi aiki da shi in kuma ta tuba kin ga ta shirya kin samu ladanka kuma tuban dama shi aka fi so shi yasa ko karanta ma mutum hadisin da aka yi ba aka ce to yar banza ga abin da yake riwahul bukhari wa muslim muttafaqun alaihi zo ki ji Allah ya jefa ki wuta ya gama la wannan ba hanyar koyarwa bane idan kuka ga mutum yana saban Allah guda goma kar ku damu ko ɗaya za ku iya gyara mishi ku bar shi ya ta tarar ku rike ɗaya shine ka iya da'awa ka iya koyar da mutane kuna fahimta yawwa in kuka ga mutum yana saban Allah kar ku sa ran rana ɗaya sai zama kamar mala'ika ya koma kun fa yakun a rana ɗaya a daina zunubi a koma da'a yana da wahala haka ake so kuma shine manufar amma hanyoyin bin ne ake bin su sannan a hankali ba a ɗauka a ce rana ɗaya sai mutum ya canza idan mutum na zunubi kaza da kaza wanne ya fi muni a ciki tunkaruwan da ya fi muni an gane magana ko to da haka ake gyara da haka Allah mu ma ya gyara ɗabi'unmu lokacin da ake shan giya ya so a daina shan giya sai da ya saukar da ayoyi guda uku ɗaya bayan ɗaya yana kira a kan yadda za a daina shan giya sannan a ƙarshe ya haramta to haka ake gyara mutum Allah ya sa mu dace to malam ya ce ba a samu irin wannan yaƙan tunanin ba yanzu mata duk suna irin wannan ko sai ce an tauye musu haƙƙi an yi kaza ba tauye haƙƙi ba ne to ya za a ce ba zan karatu ba zan aiki ba a'a karatu kan dole ce kake karatu ai ma san darajar ilimi ba ko ba haka bane karatu yana da kyau mata su yi karatu mu muna so mata su yi karatu wanda ma ba su barin matan su yi karatu mu a fahimta mu kuskure suke ina fata an fahimci wannan kawai ya danganta ki karatu me zaki karanta me zai amfane ki amfanar da al'umma shi yake so shi yake bukata to an ce ba zan aiki ba a'a wai ce ba za ki aiki ba amma ki aikin da ya dace da ke shine magana kun fahimci magana ki aikin da ya dace da ke bayan kin gama wajibanki akwai mata guda biyu da na sani dukkanin su dalibai na ne ina roƙon Allah ya yi waɗannan matan albarka wallahi sun ban sha'awa fiye da tsammanin ɗaya daga cikinsu koyarwa take a wani babban makaranta koyarwa take kudi take samu albashin ta na ga kai kusan 100 ko da wani abu saboda Allah ya bata baiwan abu ƴaƴanta suka taso tace sai ta fahimci ƴaƴanta yanzu suna buƙatar lokacin tafiye da da kuma gashi ba ta samun lokacin wallahi sai ta ajiya aikin ta koma ta shekaru tana tarbiyyar ƴaƴanta suna dagowa tace ta maida hankali akan sai da suka dago kowa ya hankali ya kama gabansa sannan ta dawo ta ci gaba da aikin da take tace kuma da ta koma cikin talauci ta koma ta bar wadata ta koma talauci saboda ƴaƴanta su tsayu dan Allah mata nawa ne da suke iya irin wannan shi yasa ne mata wancan addu'a wata ko jahannama za ta ci sai dai ta ci ina ruwanta an fahimci wannan ko to irin wannan yana da kyau shine malai yake cewa abara majallatin adida an yaki wannan tunanin na mata irin yakar da ba a same shi a baya a tarihi ba ta dangane da wato wanda suke nufin lalata ya mace abaratul mujallatin adida ta hanyar wato asalin mujallu masu yawa nobles nobles da ake yi da ne ma ake kauyancin nobles ko hadisin Kano ai ta siyowa gidan Dabino a ta siyowa har gara masu ruwan bagaja na lokacin da masu za su dawo da yafi sauki akan bala'in da yanzu ake ciki ta za ta karanta magana jari ce duk da cewa shi ma ba alkhairi ba ne randa kika je kabari kika kin karanta takaddun Hausa guda bakwai amma baki sauka bakwai na Qur'ani ba ai dole ki ji hankalinki ya tashi to waɗannan mujallu da ake yi din na novels an yaƙi tunanin mata a cikinsu daga nan ne aka dinga juyo sa suka zanto WhatsApp da Facebook da Instagram da wata tsiya ce ai su ne asali da ba ku saba da waɗancan ba ba ku saba da waɗannan ba da ba su waɗancan ba sai an kyamaci waɗannan ko shine malaika wannan yace wa kanawatin kaseera da tashoshi channels channels na TV masu yawa kamar wanne arewa ko arewa 24 barin wata hadda bakan ma akwai Bollywood ko ina mamakin masu like ma irin waɗannan na ga yawa mata a wurin tafsiri wanda muka yi tafsiri ranar Alhamis ta su wallahi wata rana zo zan wuce na je gidan wasu yan uwan mu sai daga wata yarinya tana kallon abu ne magana na gaba ta ji ba hankalinta yayi gaba sai zuciya na ji akan me take kallo da har bata ji magana na sai naga fira ake da wata yar film tana fadan ai wallahi suke gyara gidan auratayya duk abin da suke gudun wanda suke bayarwa kun ji kuna ran kuce a saboda kuna da imani ne sukan da suka yi nisa ba su ganin wannan a din da kuka ce tace gudun wanda muke bayarwa bai gaza abinda malamai ke yi ba ai wannan abu sai na ji raina ya zo nan gashi ba abinda kai zaka iya mata magana ba tana cikin kwalba da ma keke da keke ne sai mu gaya mata abinda ita ma har ta kwanta ba za ta manta da shi kun san mu ma mun iya bakan magana fa mun kakkaranta sai dai ba mu yi ne saboda ba maslaha bane in wurin da ya kama yayi za a yi muna yi shine sai take fada ai su yanzu gyara auratayya suke yi suke kaza suke kaza wallahi tsautsayi sai mai tambayan yace to yanzu mai saurare zai so ya ji ƴaƴanki nawa wane ne mijinki kala wai fa ji abin da ta faɗa da tana nuna isa suke yi sai ta wani cikwas sai ka san da yake abin da an zo wurin kwarai da gaske tace da yake ka san abin daga Allah ne ba da haihuwa amma na yi aure da a Kano aka samu matsala sai shine na aurenta uku wanda ta kasa zaman aure uku duk salihancin mace ta shiga gida uku ta fita sai an yi shakka a kanta ko tana da gaskiya sai dai ta dauki jarabawa Allah ya so ya jarabe ta amma sai ta shiga gida daya bai mutu ba aka rabu ba fa mutuwa kai ko mutuwa suke sai ka ji ana anya kowa fa yadda za a mutu ko da aure ko ba aure Allah ya mutuwan ka ko aure 100 zaka yi ba sai ka mutu ba to amma sai ka ji ana cewa anya wanta ko ba wani abu da wani abu malake ma ai da wani abu kai ma mai tambayan da wani abu kullu nafsin za'iqatul maut to amma zaka ga ko mace take da gaskiya in ta faye yawan aure aure sai kaga ana shakkan gaskiyanta ko da fa da gaske tana da gaskiya to ballanta da waɗannan sai ce wai abin daga Allah ne Allah ne bai yi ba ni ko sai nace faqidu shay'u la yutihi ai da fa wanda bai da abu ya za iya bayar haka ne za ta ka da tani to saboda haka an yaki tunanin mata ta waɗannan hanyoyi kuma mafi karanci shine abinda mata ke yi na wannan kallakallan bai sha bamban da abinda giya take yi ba ku kiyaye wannan wannan zama ai ta kallon a kira sallah ki tashi kina kallon series gidan Badamasi wallahi ko gidan Tanimu kika tafi ko gidan Muhammad kika tafi in dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kina da matsala abinda wannan fina-finan ke muku bai gaza abinda giya yake ma mutane ba saboda Allah ya faɗi dalilin haramta giya ce wai suddakum anis salati wa suddakum an zikrillahi wa anis sala giya tana hana ku ambatan Allah ne kuma tana hana ku yin sallah akan lokaci fa hal antum muntahu shin kun halu kula da hankali to wannan abinda Allah ta'ala ya faɗa fina-finan nan suna hana yin sallah akan lokaci ko ba sa yi maza ma gidan kwallana hana su kar ku ce mata kawai nake faɗi na gaya muku yana hana yin sallah sannan kuma zama ai kallon nan yana hana ai karatun Qur'ani yadda ya kamata ko baya yi yana yi to sannan abun ban tsoron shine kuma kabari ne a gaban ki gashi nan kin kusa fadawa kin kusa shiga saboda ko yau ko gobe dai zamu shiga ko ba haka bane dole dai za a zo ranan da dai zamu dai shiga ko mun ki ko mun so kuma kun san shiga kabari Allah ya kara ma lamati jani guruntun lafiya da tsawon kwana yace kaburburan nan fa da kuke gani duk wanda ke cikin su ba wai tashi yace jama'a sai an jima ku Allah ba mu alkhairi na gaji da duniya ni ina kabari sai kun zo yace ina duk wanda ka gani ba da san ran shi ba ka kai shi wurin ba da san ran shi ba to kuma har kina da lokacin batawa kin san za a yi miki irin wannan ai akwai gyara lokacin ashan dama haka ne yanzu za a sa kwallon kafa kuma zai dace da lokacin sallah samari ba za su isha'i ba za su ashan ba mata kuma ana ashan za ka ji ana ihu to ki gode ma Allah da ke Allah ya zabe ki kike jin wannan damuwa a wurin wani ba damuwa ba ce Allah ya kyautata mana imanin mu 12 ta yi ina ganin bari mu samu wuri sai mu takaita ko mallan shi an yaƙi tunanin mata ta irin waɗannan tashoshi wa wasa'ilul muta'addida ta hanyoyi daban-daban banda ma wannan ba na aka zo ana bet Niger ba wai mutum ya dauki kuɗi ya kai in ya ci za a bashi kai caca kuma kai asarar kuɗi ga asarar lokaci har da mata wai ake wannan tsayar da watsewa ko shine mallan ya kawo wannan yace irin wannan abubuwan da aka samar da su tahdifu lil iqahati bi iffatil mar'a babban manufar da ake asalin nufi da su shine wato alala ta kamewar da mace take da shi saboda asali an san mace da kunya da kamewa haka ne ko shi yasa zaka ga cewa hatta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo mata an tashi daga masallaci ba gidan biki ba suna cakuduwa da maza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata su rinka takaitawa ne ko maza ne su takaita ko sai mata sun tafi a ƙarshe suka ce mun wayi gari sai ka ga mace bango katanga yana rike riganta yana kyarcan shi saboda matsewarta da rashin san ta hau babban hanya in tana tafiya hanya ba ta hawa tsakiyar hanya tana tafiya gefe suke bi to kuma haka ya kamata ku rinka yi in ba akwai cutarwa ba ne inda akwai cutarwa ne ba inda kika iya sai ki bi inda ya samu amma kuna tafiya a hanya ku daina bin tsakiyar titi ku rinka bin gefe shike nuna alamun kamewa da mutunci ga mace tsakiyar hanya na ɗan namiji ne amma wallahi lalacewa ya kai inda ya kai ba zan taɓa mantawa ba fiye da shekara nawa akwai ran da na zo wallahi zan wuce kuma islamiya zan je in shiga in koyar da wasu a wani gari sai ga 'yan mata su uku ne da suka taho fa suna tafiya a jere ne da suka gani sai suka yi faɗi kuma suka yi faɗi ba yanda za a yi ni in iya wucewa kuma ni na riga na baro inda ya fi nisa a lungun da nake tafiya su inda suke wurin da kawai kamata yi in suna da mutunci su tsaya kawai wuce su sai su wuce gefen hanyar kwata ne sosai wallahi haka na shiga cikin kwatan nan kuma suna wucewa ni tsammani na ma ba su da lura ne kawai suna can suna hiran banzan su sai na ji wata tana cewa wallahi ya kuru sai ɗaya take cewa ban wai ga na kalle su ba sai da naji ɗaya ta ce ai wallahi ma sai naje na shiga islamiyyar to a nan ne na waigo na kalle su ne ta roƙon Allah ya sa ta zo ta shiga islamiyyar da ita ta kuru eh da an ga wanda zai kuru saboda akan titi ba zan tsaya rikici da ita ba ko amma ta zai islamiyyar zan zane ta zan ba ta kashi kuma ga waye babanta a shikenan to Allah bai sa ta zo islamiyyar ba amma na so a ce ta zo islamiyyar eh da nan sai a bambanta zare da abawa amma sun cuce ni Allah ya shiryar da su domin kike so Allah ku fara rashin mutunci da rashin tarbiya ƴan mata ne fa ba zaurawa ba da ba zaurawa za ta yi wannan za ta idan ta ya bude amma ƴan mata da ba su taba aure ba kuma wannan magana da nake gaya muku ya ba shekara 12 baya ya kai shekara wallahi kusan 15 ko fiye da haka to ina ga in a yanzu ne me kake tsammani na'am to sai sun bangaje ni kaji ko to irin wannan shike nuna cewa an baro shari'a kuma wallahi barin ga ya muku idan ba an koma an gyara irin wannan bane ko mun dimbuga ganin azaba daga wurin Allah kenan wallahi barin shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dole ne mutum ya shiga azaba ko ta rayuwa ko ta bayan rayuwa Allah ta'ala da kanshi ya fada ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim duk wanda zai saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko umurnin Allah to ya kiyayi wata fitina na nan sai ta same shi kun ga su waɗannan covid inda ake gani wata tsiyane cuta nan ba makawa wallahi muna na dabi'un mu kadai na iya sa Allah ya turo waɗannan cututtuka wama ya'lamu junuda rabbika illa hu rindinonin Allah suna da yawa to dan haka ya kamata a gyara a gajin da zamu tsaya mallan yace wa sharafiha irin waɗannan hanyoyin amfani da su wurin yakan matsayi da darajar mace wa hiliyatiha da abin da yake na adonta wanda musulunci ya mata ado da shi na kunya ko da kamewa da sauransu wa zinatiha kuma amfani da shi wurin yakan hatta ado na diya mace wa imaniha wanda yafi asara shine an yaki imanin mata an canza shi wanda zaka tadda cewa yayi rauni kwarai da gaske kuma tunda matan suka yi rauni dole maza su yi rauni tunda mazan suna cakuɗe ne da mata to shikenan ne mallan yace wa akhlaqi hada dabi'u da dabi'unsu da kaga cewa mace tana rayuwa cikin kunya da nauyi amma yanzu maganar mallan tafi kowanne rashin nauyi za ta iya gaya ma kowa har mahaifinta za ka ga irin wannan mahaifiyarta tana magana da mahaifiyarta ba ka gane wace ce uwar wace ce yar ba wanda wannan bai yi ba a tarbiya na addinin musulunci ko zani mahaifiyarki ta daura ce sallah da shi ba halarta ki daura wannan zanin ki ina fata mun fahimci wannan to amma yanzu ina a ƙarshe ce wa fadilati hada matsayinta wanda Allah madaukakin sarki ya bata na daukaka insha Allah ta'ala idan mun zo gobe za mu tashi a gaba ta gaba in Allah da na san zuwa lokacin an kawo littafin ko Mallam Usman to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda ke saki ya fe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sa zan ba da sanarwar cewa ina ganin mahadara kuke ranakun da kuke karatu kuna kai karfe nawa karfe nawa kuke fara to inda na gama tafsiri na ga yana da lokaci da yanayi zan iya zuwa in nazo za mu iya rinka yin littafin kila ko bayan kun tashi inda lokaci ko da minti 15 ne zai zamto mun iya gama littafi a ƙarshen Ramadan Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullah
amin Allah ya sa mu mara da alheri littafin mun ce